الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا السلام عليكم ورحمة الله يومنا الأحدي 15 ga watan Jumada Sani shekara ta 1444 wanda ya daidai da 8 ga watan 1 shekara ta 2023 cikin karatun littafin Mabahis fi ulumil Qur'an na manna al-Qattan rahimahullah muna kan gabar da malai yake bayanin shubuhohi da masu inkarin wahayi suke kawo da kuma irin raddin da ake musu amsa da ake basu muna kan shubha ta farko da suke cewa wai kaifin basira da zalaka da kaifin fahimta da fasaha irin ta annabi ita ce ta sa duk ya gaggano abubuwan da suke cikin Qur'ani ya kuma kera abin da larabcin kansa amma wai ba wahayi aka yi masa ba to a karatun baya mun karanta yadda malai yake cewa to idan wahayi ne a idan kirkira ce ai akwai abubuwan da babu yadda za a ce mutum ya kirkire su kamar labarai na abubuwan da suka gabata ba yadda za a ce mutum ya kirkiri wani labari na wani annabi ko na wata al'ummar da ba a yi su ba kuma ya zamana hakan ne ba wai tatsuniya ba ce ya kirkira kuma abu a gani haka tabbas abin ya faru hankali ba zai dawo nan ba haka kuma a cikin kissoshi zaka ga ana bayanin wani abin daki-daki a yi lissafi kamar yadda ba da misalin baccin da samarin kogo suka yi ya ce wa labisu fi kafin salasa mi'ati sinina wazdadu tis'a sun zauna a wannan kogo shekaru 300 har suka ƙara tara wanda aka ce ba wai ana nufin sun shekara 309 ba ne shekaru 300 a watan kamariya lissafin watan lissafin wata da tafiyar wata shekara 309 a lissafin kalandar da take amfani da rana miladiya saboda kamar da muka ba da bayani wani watan na turawa sai 30 wani 31 shi kuma na musulunci ko dai 29 ne ko 30 baya kaiwa 31 ko baya kaiwa baya gaza 29 a ce ya yi kwana 28 to a tsawon shekaru 300 wannan ƙarin kwanakin kwana 30 shi kuma na musulunci ko na watan sama ya yi kwana 29 wannan har ya yi kwana 31 shi kuma ne akwai 29 ko 30 to wannan kwanakin su ne da aka haɗe su aka yi sai suka zama na shekara 9 na tsawon shekaru 3 to yanzu ya za a yi hankali ya karɓa a ce ƙirƙirar wannan lissafin aka yi kuma da aka ƙirƙire shi sai ya zama haka kuma da a ce ma bayan an ƙirƙire shi ne abin ya faru to amma abu ne da ya riga ya faru shekaru ɗaruruwa wani ma wata kisa dubunnan shekaru kaga ba zai a hankalci a ce mutum ya ƙirƙiri wani abu wanda ya riga ya faru a can baya ba to wannan da yake sai yace hadha fil janibil ikhbari wannan a bangaren bada labari kenan amma fi sa'iril ulumi lati tadammanaha alquran amma a sauran ilmai kuma da alqurani ya kunsa wa inna qismal aqaid yatanawalu kadhalika umuran tafsiliyya abada il khalqi wa nihayatihi to bangaren aqida shi kuma shi ma ya kunshi al'amura da suka yi bayani filla filla an bada ila khalqi dangane da yanda aka fara halitta wani hayati har zuwa karshen kuma halitta tun daga halittar samai da kasai da duwatsu da ruwaye da tsirrai da dabbobi sannan aka zo halittar mutum na farko annabi Adam matakai daban-daban da halittarsa ta ɗauka duk aka yi wannan bayani wal hayatil akhira haka ya kunshi bayani akan rayuwa ta ƙarshe rayuwar lahira wa ma fiha min aljannati wa na'imiha da abinda yake cikin ta na aljanna da ni'imarta wan nari wa azabiha da wuta da kuma azabarta wa ma yatba'u dhalika min almalaikati wa awsafihim wa awzafihim da kuma wa waza'ifihim da abinda yake bin wannan na daga bayanin mala'iku da sifofinsu da kuma ayyukansu wa hadhihi ma'lumati to waɗannan dukkan su ilmai ne la majala fi hali zaka'il aqli wanda ba wata faka kafa da kaifin hankali yake da su da yake da ita wajen shiga ya fahimci waɗannan abubuwa wa quwwatul firasati da kuma ƙarfin hasashe albatta ta kwata-kwata ba yadda za a ce mutum kawai ya zauna yana ta tunani har ya kirkiri maganar ga yadda aka kirkiri farkon halitta ga yadda aka halicci annabi Adam ga yadda rayuwa ta kasance bayansa sai wani bayansa wani har kuma a zo kan annabawa da sauransu a zo kuma maganar ga yadda duniya za ta kare a zo maganar abubuwan da za su faru kafin tashin kiyama kuma ɗaya da ɗaya a ga suna faruwa abubuwa da maganar rayuwar lahira da aljanna da ni'imar da take cikinta da wuta da azabar da take cikinta da kuma abin da yake bin wannan na mala'iku da sifofinsu da ayyukansu to yana abuwa ne da ba zai yiwu a ce kawai hankali ya hasasan su ya kirkire su kuma da ya kirkire su shikenan kuma sai su kasance a aikace Allah ya ce wa ma ja'alna ashaban nar illa mala'ika ba mu sanya masu gadin wutar nan ba fa sai mala'iku ne su wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladheena kafaru ba mu sanya kirgarsu ba adadin su sai dan su zama fitina ga waɗanda suka zama kafirai domin da Allah madaukakin sarki ya bayanin alaiha tis'ata ashar mala'iku 19 ne masu gadin wuta so sai wasu a cikin kafirai suka rinka izgilanci wani sai rinka izgilanci yana cewa dan mala'iku 19 wai ko shi kadai ba sai ya gama da guda 10 ba ragowar kuma guda 9 ya bawa ƴaƴansa waɗanda su ana ji suna ana zuga su masu ƙarfi ne zarata ne sadaukai ne masu kashi daya eh ce sai to kaga sai yake fadar haka sallah ce to ai lissafin da aka ce mana ku 19 wannan dama dan a jarraba imani ko a jarraba kafirai ne su kuma mu'minai idan suka ji haka sai su ƙara yin imani da Allah su ƙara imani da alkiyama su guji abinda zai ja musu matsala a kiyama. Shine ce lissa kinal ladina amanu, domin waɗanda suka yi imani utul kitaba, wanda aka ba littafi sa sami yaqini. Wa zada alladhina amanu imana, waɗanda kuma suka yi imani su ƙara imani. Sannan kuma Allah ya ce wa ma kana hadhal qur'anu ay yaftara min dunillah, ba zai yi a ce wannan alqur'ani kirkirarsa akai ba, a ce wani Allah ne yazo da shi, ba zai yi ba. Walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi, sai dai shi gaskatawa ne ga abin da yake a gabaninsa. Wa tafsilal kitabi, da bayanin littafi, la raiba fihi, wanda ba kokonto a cikinsa, wanda littafin ne yake saukakke ne, min rabbil alamin, daga ubangijin talikai. To shi kansa Qur'anin ya tabbatar da cewa ba wani mahaluki ne ya kirkire shi ba, wahayi ne daga Allah. Nahika bima tazammanahu al-Qur'an min ahkamin qati'atin, yace ya ishe ka kuma abinda al-Qur'ani ya kunsa na daga hukunce-hukunce masu yankewa, an akhbaril mustaqbal, daga labarin abinda zai faru a gaba, allati tajri ala sunanillahi al-ijtima'iyya, waɗanda suke gudana a bisa tsari da Allah ya tsara duniya a kansu. Sunan ba wato kamar sunnoni ko al'ada Ubangiji, al'ada ko ɗabi'a, yanda Allah maɗaukin sarki ya tsara rayuwa da ƙa'idojin rayuwa. To kaga shi ma nan duk basirar mutum ba zai iya ƙirƙirar wayannan ba. Fil quwwati, a cikin ƙarfi, wa dha'fi, da rauni, was su'ud, da hawa, wal hubut, da yin ƙasa wato ɗaukaka, wal izza, da buwaya, wa zilla, da kuma ƙaskanci, wal bina, da gini, wa damar, da kuma rushewa. Al-Qur'ani ya kunshi bayanin ka'idodin rayuwa wanda ake kiransu al-sunan, as-sunan al-kauniyya. To shi ma ba abu ne da zai yiwu a ce wani ya zauna ya kirkiri waɗannan abubuwa ba. Sai ya ce wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati, Allah ya alƙawarta wa waɗanda suka yi imani daga cikinku suka aikata managartan ayyuka, alƙawarin da ya musu shi ne la yasakhlifannahum fil ard, zai mayar da su su zama halifofi a bayan ƙasa, kama stakhlafal ladhina min qablihim, kamar yadda halifantar da waɗanda suka gabace su suka raye wannan duniya. To haka kuma su ma musulmi, in dai sun yi imani Allah zai ba su duniyar su ci gaba da raya ta. Walaymakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, kuma zai yarda musu wannan addini nasu da ya yarda, saboda da ya yarda gare su. Walaybaddilannahum min ba'di khawfihim amna, kuma zai canja musu da aminci da nutsuwa da zaman lafiya da kwanciyar hankali bayan tsoro da suka kasance a cikinsa. Yayin da suka samu wannan amincin, ya abudunani la yushriku bi shay'a, za su rinka bauta min ba tare da sun yi shirka da komai ba. To kaga wannan haka Allah ya faɗa a cikin ilafi, yana goranta wa Quraishawa, ya ce to lallai su bauta wa Ubangijin wannan ɗaki, don me? Allazi at'amahum min ju', shine wanda ya ciyar da su daga yunwa, wa amanahum min khawf, ya amintar da su daga tsoro. Kaga nan ma sai ce ya abudunani la yushriku bi shay'a, wato cikakkiyar ibada wacce take mai cikakken lada wacce za ta amfanar da mutum ba a duniya ba har a lahira ba a lahira ba har a duniya har jikinsa ma ya amfana to sai ibadar da aka yi ta cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali idan ba zaman lafiya ba duka ibadun ne ma za su iya yiwuwa ba to shine sai Allah ya hada maganar aminci wato zaman lafiya kenan da kuma bauta a gare shi kuma Allah ya ce wala yansurallahu may yansuru hakika Allah zai taimaki masu taimakon addinin sa inna Allah la kawiyun hakika Allah mai karfin zati ne mai karfin kudura ne aziz mabuwai to suwaye masu taimakon addinin Allah wanda Allah zai taimaka musu ga sufofinsa allazina yamakkanahum fil ard sun wadanda mun ba su iko a bayan kasa za su kula da addinin mutane aqamus salata za su kula da sallah wa tawuz zakata za su ba da zakka wa amaru bil ma'ruf za su umarni kyakkyawa wa nahau anil munkar kuma za su hani ga mummuna walillahi aqibatul umur hakika karshen al'amura duka ga Allah za su koma sanan da wata ka'ida wato ka'idar canji da kuma canjawa Allah ya ce zalika bi anna Allah lam yakum mughayyira ni'matan an'amaha ala qaumin Allah baya canja wata ni'ima da yi wa wasu mutane hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai sun canja abin da yake tare da su Allah baya saukar da mutane azaba ya raba su da ni'imar da suke ciki sai in su da kansu suka aikata wani laifi da zai jawo musu fushin Ubangiji kuma ba lallai ne a ce sai kowa ya aikata abun ba in wasu ƴan tsiraru ne suke wata lalata da wani shakkiyanci da wani kafirci to idan suka in suka wato tsiruwan nan shashancin da rashin abunan sai Allah ya canja musu daga ni'imar da suke ciki su koma cikin wahala to in suna so kuma su rabu da wannan wahala to sai su canja halayensu shine ɗaya ka'idar ta ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin la yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja mutane yanayin da suke ciki sai idan su da kansa sun canja halinsu daga saƙo zuwa biyayya ga Allah daga bid'a zuwa sunna daga shirka zuwa tauhidi daga lalaci zuwa zage dantse da himma wajen nema adif ila hadha ka hada kuma a wannan da cewa annal qur'ana al-karima ta alqur'ani mai girma ka da haka an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ittiba'ahu lil wahyi ya hakaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayyar da yake yi ga wahayin Allah inda Allah yake cewa wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu law lajtabaitaha idan baka zo musu da wata aya ba sai su ce to ka kirkira mana sun yi ko wata tambaya ko wani abu ya faru da ana sa ran za a saukar da wahayi to in jinkirin yayi in wahayin yayi jinkiri saboda izgilanci sai kafirai su rinka cewa to kai kama kirkira mana dama can duk wanda ya gabata wahayi ai kirkira kai kawai ka kirkira ka ce kaza za a yi sai Allah ya ce ya ba su amsa qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi ni dai kadai ina bin abinda aka yi wahayin sa gare ni ne daga Ubangiji na ba ni nake kirkira ba wa annahu basharun la ya'lamu al-ghaiba kuma al-Qur'ani yace ya tabbatar shi annabi mutum ne da bai san gaibu ba wala yamriku min amri nafsihi shay'a baya mallakar komai daga al'amarin kansa sai yadda Allah ya juya shi da inda Allah yake cewa qul innama ana basharun mislukum yuha ilai, kace ni mutun ne fa irin kwatan kwacin ku wanda ake wahayi zuwa gare ni cewa annama ilahukum ilahun wahid, abun bautar ku guda ɗaya ne, shi kadai cancanta ku bautawa. Da kuma fadin Allah qul la amliku li nafsi naf'an wala darra, kace ni ba na iya mallakar wa kaina wani ja wani amfani ko kawar da wani abin sharri illa ma sha Allah, da abin da ya faru gare ni haka Allah ya kaddara. Walau kuntu alamu al-ghaiba, da na san gaibu, la saksartu min al-khair, da na yawaita daga alkhairi. Wa ma masani su, da kun babu wani abin ki da zai shafe ni, in ana illa nadhirun mubin, ni ba koyo bane sai mai gargadi mabai wa bashir, mai gargadi kuma mai bishara. Abinda duk yake so da ya nuna anan shine idan da shi ya kirkiro alqur'ani, to ai ba zai rinka cewa sun ce kai kuma ka ce, sun ce kai kuma ka ce, ko da sai dai kawai a haka yato maganar tasu kuma a fadi wato raddin. To duka wannan yana nuna cewa alqur'ani saukakken littafi ne daga Allah, babu wani wanda yake da wani hannu a cikin sa daidai da miskala zarra. To na ga mu tsaya anan insha Allah, sai mu dora bayanin da ya akan wannan shubhar yana da yawa. To ga shi ma hadisin nan mu hakura.
Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban bi rahmatika ya arhamar rahimin. ولا تكلنا الى حسنى ترك العين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.